من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم جمعة تقص قوات رمضان هجرات الدبود الدري حدود ثلاثين دعوكو كما عشرين دبوكي قوات بقي شكرات الدبو بيدو قوم شابيو تميلادية زام تاشي za mu ci gaba da karatun mu na tafsiri a cikin suratul an'am za mu tashi yau aya ta 74 a bi idnillah tambayoyi da aka rubuto yau ga su kamar haka na farko dai neman addu'a ne saboda bukata da yake da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya san ku wanda yake neman wannan addu'a wanda yake wannan ya san duk bukatun mu Allah ya biya mana bukatun mu baki da wannan yace mahaifinmu ya rasu ya bar mu 20 mafi yawancin mu kananan yara ne don Allah muna roƙon addu'a akan akan wato addu'a tawa da tun halarta wannan karatu da cewa Allah ya ba mu ikon rike su kamar yadda babanmu ya kula da mu a lokacin rayuwarsa to Allah ya kyauta bayan sa Allah ya ba ku ikon Allah ya zamanto gatonku ya zamanto halifan mahaifinku a cikin a ja hankalin wasu daga cikin mata da suke fita ba hijabi amma sai ka gansu da sharbi a hannunsu har waɗanda ba musulmi ba su zata su ne musulmi na kwarai su dinga izgili ga addini rike sharbi daban rashin sa hijabi daban sa hijabi sahih bayan kasancewar alama ce ta addini kuma wajibci ne ai wajibi ne ga mace ta tsare tsare ta tsare tsare cinta tunda Allah ya ce wala yubina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana daga cikin adam wanda yake labud da ya bayyana shine kamar abin da ya zabanto bayan an rufe jiki da shi ko kuma kamar fuska da tafin hannu a bisa magana waɗansu daga a bisa safanin tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wajibi ne na addini shi kuwa rike sharbi ma ai zai iya zamantowa riya tunda bayyana ibada ne ita ko ibada so ake koyo ta yanda mutum yake zikiri so ake koyo shi ba ya bayyana kan cewa shi ne zikiri bane saboda haka abin nan to ya zamanto kuma kan cewar an saba ma Allah na rashin hijabi kuma an saba ma Allah na yin riya ga kuma wani abu wata fuskar da shi wannan dan uwa ya faɗa shine kan cewa zai sa a rinka izgili da addini domin wanda ta dauki charbi din za ka kan cewa kamar mai addini ce tunda abu ne wanda yake aikin addini ake yi da shi to sai ya zamanto cewar masu izgili da addini sai su ce to yanzu waɗannan su ne suke cewa suna addini bayan kuma an ga irin shigar da aka yi kaga duk wannan yana daga cikin al-munkarat da bai dace ba babban abu dai a kiyaye haddin Allah abinda Allah ya ce wajibi ne a tsare shi shine awwalan qabla kulli shay farkon tukunan mutum abinda zai yi tsare wajibi shine in mutum ya san ya samu soyayyar Allah abu da farko da zai kenan wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai samu kusanci na ba bai nemi kusanci da ni ba inji Allah da abinda yafi soyuwa a gare ni bisa abinda na farlanta masa shi sanya sutura mai suturce al'aura ta mace farilla ce saboda kan tana samun in tana neman kusancin Allah ta so mai yin wannan tukuna kafin komai tambaya ta biyu yace dan Allah muna to muna neman addu'a a wajenka da sauran al'ummar musulmi saboda yawa saboda yau shekara ɗaya kenan da kuma malamin mu wato Malam Rabiu Al-Afghani ya kai sai muna roƙon Allah ya fitar mana da shi kuma Allah ya zama gatan iyalinsa da ya bani da ya bari kuma Allah ya kara sauran malaman sunna gaba ɗaya amin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya farraja masa ya farraja mana duk wanda yake cikin wato al-ma'sur wanda aka sanya shi ba da haƙƙi ba sannan ya ce da Allah ina so a yi wa iyaye wa'azi akan su kula da iyayensu da su kula da ƴaƴansu amma iyayensu ya rubuta su kula da ƴaƴansu musamman mata ta hanyar ilimi da sauransu ina son mu sani cewa idan ka kula da mace guda ɗaya kamar ka ilmantar da kasa ne baki daya ko ina so a jawo maza kunni akan su kula da matayen su domin amana ne Allah ya ba su kuma abin tambaya ne a gare su ya Allah ka kare mana malaman mu amin to na farko dai wa'azi ga iyaye kan kula da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya jarbe shi da bashi ƴaƴa mata sai ya tsaya ya tarbiyance su ya kula da tarbiyar su to zai kasance tare da ni a cikin aljanna zai kasance tare da ni a cikin aljanna a wani hadisin ya ce idan mutum Allah ya bashi mata uku ya kula da tarbiyar su sai shiga aljanna in ya bashi mata biyu ya kula da tarbiyar ƴaƴa mata biyu ya tsaya ya kula da tarbiyar su zai shiga aljanna to iyakar nan ya tsaya to shine yake cewa wanda daga cikin masu ruwayar hadisi ne yana cewa da an tambaye shi kan mace ɗaya din ma zai ce zai shiga aljanna to kuma yake karfafa wannan da hadisin da na ambata na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka jarabe shi da wani abu da zuriya mata sai ya kyautata tarbiyar su tunda yace bi shay'in min hadhihi albanat da wani abu daga cikin waɗannan mata kaga shay'in din nan hatta guda ɗaya ta shiga ciki idan mutum ya kula da tarbiyarta to zai kasance ba wai zai shiga aljanna ba gane kawai zai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna saboda haka wannan wato kun ga nuna mana ne irin muhimmancin tarbiyar mata da addinin musulunci ya sanya kuma babbar tarbiya ita ce tarbiya ta ilimi na addini babu abinda zaka bama a yara tarbiya da shi irin tarbiyar ilimi ta addini musamman kuma mata domin kamar yadda tace haka din ne kamar yadda mai tambaya ko shi ko ita ya ambata cewa aka ilmantar da mace ɗaya kamar an ilmantar da al'umma ne saboda ƴaƴa zati ƴaƴan nan ma kuma su zo su yi ƴaƴa saboda haka sai ga tarbiyar ta tafi shi yasa ake so a kula da tarbiyar a ƴaƴa musamman mata a cikin mata daga cikin su sannan kuma abu na biyu da aka nemi a jawo hankalin ƴan uwa akai shine kula da matayen aure saboda matsayin su amana idan muka kula da muka yi la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na hajjatul wada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin nan aka kira shi hajjin bankwana domin sai da yace la'alli la ahujju ba'da ami hadha da Allah bazan sake wani hajji ba bayan wannan hajji yace a sanar da mutane daga ko ina saboda haka aka haduwar da ba taɓa yin kamar ta ba a tarihin addinin musulunci tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam iyakacin ganin ka zaka gani iya ganin ka inda Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya hau kan tudun Dhul Hulaifa yace zaka ga mutane gaba da baya iyakar ganin ka wanda suka fito za su yi hajji tare da shi to banda kuma wanda suka so daga sauran sassa na duniyar musulmi suka zo Arafa to a wajen wannan babban taro annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shikashikan abubuwan da yayi hudba a kansa wanda kowa daga cikin musulmi zai dauka ya isar ga mutane kan cewa ga hudbar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan mahalli mai girma a wannan rana mai girma ranar babbar sallah yawmal hajj al-akbar wanda da yake yi sai da yake cewa ayyu yawmin hadha wani rana ce wannan wace rana ce wannan suka yi shiru har suna tsammanin zai ambace ta da wani suna ba sunan ta ba suka ce ranar babbar sallah ce yace ayyu shaharin hadha wani wata ne wannan suka yi shiru suna tsammanin zai ambace shi da wani suna ba sunan sa ba yace ba watan dhulhijja bane wacan hajjin ku suka ce shine yace ayyu baladin hadha wani gari ne wannan har suna tsammanin zai ambace shi da wani suna yace albalad suka ce albaladul haram makka gari ne alfarma sannan sai ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fa hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi balad yace istawsu bin nisa'i khayra cikin jumlan abin da ya fada shine yace istawsu bin nisa'i khayra ne muku wasici na yin alkhairi tare da mata fa innakum akhadhtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah domin kun rike su ne da alƙawarin Allah kuka halatta alaƙar auratayya da su bi kalimatillah da kalmar Allah da ta halatta muku wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an halatta muku sauran waɗannan daga cikin mata wannan ita ce kalmar Allah da ta halatta aure saboda haka ba wai aure ba ba zaman azo a zauna bane, ba zaman daduro bane, ba zaman kawance bane, ba zaman saurayi da budurwa bane, zamani na addini. Zamana addini shine zaman da aka sanya ma kowa haƙƙi, kai kana da haƙƙi akan matarka, ita tana da haƙƙi akan ka. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda suke da haƙƙi, kamar yanda haƙƙi yake akan su kansu kyautata. Shesa Ibn Abbas yake nakan so ni ma ne ma matata ado saboda ma'anar wannan aya, tunda Allah yake su ma suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda muke da haƙƙi su kyautata mana. Sai yace yana yakan so shi ma ya ma matarsa ado, amma sai kaga mutum idan ya zo gida sai dai ya zauna daga shi sai soci, idan zai fesa turare sai idan zai tafi abin nan hira da abokansa ko kuma zai tafi neman wani auren. Amma ita ta gida ba ta da haƙƙin wato ya sa mata turare da duk ƙanshin turaren nasa, in abin da zai na ƙarshe in zai fita, wato fesa turare sai in zai fita shine abu na ƙarshe da zai. Duk wani ya ɗaya daga cikin wato rashin ba mu matan da suke cikin gida ɗin ƙima, na waje ita ake hangowa da ƙima, wanda yake wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce. Zaman nan da ake yi zama ne na ibada, wannan ya kamata mu fahimta awwalan wa qabla kulli shay, zamani na ibada, kuma za a tsitsiye mu a tambaye mu akan wannan. Allah zai mana tambaya akan dukkan wani mai haƙƙi da Allah ya rataye haƙƙin su tare da wuyan su. Saboda haka a kula da haƙƙin mata, a kula da haƙƙin mata, saboda miskinai ne su, sun tsara kansu akan tsayawa da kiyaye haƙƙinka, ba inda suke tafiya, sun yi biyayya ga mazajen su, sun tsare al'aurarsu, sun tsare mutuncinsu, sun rufa maka asiri, sannan kai kuma babu wanda wato zaka nuna ma wato mummunan dabi'a sai su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli, wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa. Akwai hikima a cikin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda zai kyautata ma iyalinsa sai karimi, sai mutumin kirki, wanda zai iya kyautata ma sauran mutane. Domin idan har domin iyalinka su ne baka shayinsu, baka yi musu mujamala, baka yi musu riya, ka san wani zai cika alkawari ya kyautata dan a ce mutumin kirki ne, ai wannan mana akwai dabi'a ahlus sunna mana akwai mutumin kirki, duk yana yi ne saboda yana ganin kace kada ya bata, kada ya rashin kirki a rinka zagin sa, ana ganin sa kullun a cikin sa farko har ga cewa ashe mutumin banza ne. Amma iyalinsa bai damu ba, saboda haka idan ba mutumin kirki bane sai ya nuna musu sharri, sai ya nuna musu shegantaka, sai ya nuna musu kan cewa shi fa tantiri ne. Amma yayin da ya tsayaye ma kansa linzami kan ya kyautata dabi'a sa, yake kyawun dabi'a hatta ga iyalinsa, to wannan shi ne zai kyautata dabi'a, shi ne zai kyautata wa sauran jama'a dabi'ar sa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli, wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa, wanda zai kyautata ma iyalinsa to zai kyautata ma sauran al'umma. Shi yasa mu kokari mu mujahada wajen kyautata musu, kuma idan muka yi abin zai alkhairin zamu ganshi, zamu ganshi a cikin rayuwarmu, zamu ganshi a cikin tarbiyyar yaranmu. Sannan yace ni mai yawan bin karatuttukan ka ne, amma akwai wani mummunan zunubi da nake aikatawa, nake fatan a taya ni da addu'a domin na kasa dainawa. Subhanallahu wa bihamdihi. To Allah ya yi maka, Allah ya yi maka, amma wato ya kamata ka binciki alaƙarka da iyayenka, ka binciki alaƙarka da iyayenka, ka binciki haƙoƙin mutane da suke kanka, dan ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah yake gaggauta uquba ga mutum a nan duniya shine zalunci, in ya shiga cikin haƙƙi, musamman kuma haƙƙin iyaye. To kuma mummunan uqubar da zaka gani a nan duniya shine Allah ya jarbe ka da saba masa, ya zamanto ya hana ka tuba, wannan ita ce babbar uquba da Allah zai maka a nan duniya, ita ce tana a cikin addini. Saboda haka ka binciki wannan, sannan kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi maka afiya, Allah ya baka lafiya daga wannan, Allah ya baka aminci daga wannan mummunan hali, ya amintar da mu ga baki ɗayan mu daga saba masa. Wannan yace Allah ya yi wa ƴar uwata rasuwa, shin akwai wani aikin alkhairi da zan iya yi domin sadaukar da ladan zuwa gare ta bayan addu'a? Eh, zaka iya mata sadaka kuma sadaka daga cikin mafi kyawu shine sadakar shayar da ruwa. In Allah ya baka dama ka haƙa rijiya, in zaka iya haƙa rijiya ta burtsatsai shi yafi, in ba ta burtsatse ba kuma ko rijiya ce wanda yake mutane za su zo su rinka ja da guba wannan sadakatun jariya ne a gare ta ko ka dasa mata bishiya ko kai mata haji ko kai mata umra ko ka je ka gina ka siyo alqur'ani ka siyo qur'ani ka sanya a masallaci ko ka kai makarantar islamiyya wanda mutane wanda za a rinka karantawa ana samun lada duk waɗannan sa daga cikin sadaqatul jariya ita sadaqatul jariya da mamaci zai yi ma wani da rayayye zai ma mamaci bai tsaya akan yaya ba sai yaya ne kawai idan suka yi sadaqatul jariya za a samu ladan ba kamar yadda yake ra'ayin waɗansu malamai akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wannan wanda yake shine ra'ayin al-Imam Shawkani wannan ra'ayin marjuhi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi aw sadaqatun idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya ya ambaci sadaka jariya sadaka mai gudana bai kayyade ta ba wannan mutlaq ne to duk wanda ya kawo wani taqyidi sai da dalili babu kuma dalili akan wannan taqyidi din saboda haka abin kowa dan uwa zai iya ma yar uwarsa uba zai iya ma dansa da zai iya ma ubansa ko ya ma jikansa ko ya ma kakansa duk wannan yana daya daga cikin hanyoyi da lada zai kai ya zuwa gare shi sannan kuma wannan dama su din ne ko addu'a ko ilimi daya daga ciki shine idan ya zaman to kan cewa tayi wani aiki na ilimi idan ita malama ce tayi wani aiki na ilimi ko ta dan rubuta wani littafi kai kokari ka yada wannan littafin sai ya zaman to kasa wato aikin wanda duk suka karanta littafin suka amfana da shi ladan zai kai zuwa gare ta kuma sannan ashan akan yi mata niyya ta musamman kamar sauran salloli na farilla bata da niyya ta musamman bata daga cikin al-nawafilul muqayyada ta daga cikin an-nawafilul mutlaqa nafila ce mutlaqan wanda lokacin da shi yake tahdidin ma'anarta lokacin da shi yake taqyidinta idan kai nafila bayan sallar isha to ta zama to qiyamul layl in a cikin ramadan ne ta zama to qiyamul ramadan saboda haka baka buƙatar yin wata niyya na'am bata buƙatar wata niyya ta musamman kace nayi niyyar ashan ko nayi niyyar tarawih ba sai kai ba idan kawai kai niyyar nafila mutlaqa kai insirafi zuwa gare ta saboda haka da zaka zo ko tahiyatul masjid ce kai idan bayan sallar isha ce ka shigo masallaci kai tahiyatul masjid za a kirga ta a cikin ta daga cikin qiyamul layl in ramadan ce zaka iya zaman zaka zo a cikin qiyamul ramadan saboda haka wannan tana daga cikin annawafilul mutlaqa wanda ba sa buƙatar wato aniya ta ayyananna hatta a wajen wato mazhabar Shafi'i da Imam Ahmad da suka wassa'a a babin nawafil dan su suka fi wassa'awa Imam Malik ya kayyade dukkan nafila ba wanda ake yi mata niyya ta musamman illa illa wato sunna muakkada ko radiba sunna muakkada ita ce wutri ita ake ma niyya muayyananna ko kuma sallar roƙon ruwa ko sallar idi ko sallar kusuf sallar zazzabin wata shine ake ayyana niyyar su saboda sunnoni ne muakkada a wajen malik sai kuma radiba ita ce raka'atayil fajr ita ana buƙatar a ayyana ta saboda ta sha bamban da sauran nafilfili waɗanda suke sawa'un ratibai da ba ratibai ba to amma Shafi'i da Imam Ahmad sun ƙara akan wannan da as-sunanur ratiba raka'a sunna wato raka'a biyu ko hudu da ake kafin sallar azhar tana buƙatar ka ayyana ta a wajen su a wajen malik ko bata buƙatar ta ayyana haka zalika raka'a biyu bayan sallar magharba tana buƙatar ta ayyana a wajen Shafi'i da Ahmad haka raka'a biyu bayan sallar isha zaka tana buƙatar ta'yin a cikin wato suna daga cikin as-sunan ar-rawatib amma sauran hatta su a wajen su duk suna daga cikin as-sunanul mutlaqa an-nawafilul mutlaqa wanda ba sa buƙata niyya ba sa buƙatar niyya ayyananna sannan menene hukuncin wanda yake yin aiki da takardun wani ba nasa ba alhalin kuma shi asalin mai takardun ya sahale masa da yayi aiki da su takardun wannan yana daga cikin gishu amma ba za a ce wannan aikin da yake yi haramun yake ci ba amma yayi gishu laifin ne nan na haram amma tunda aikin sa da yayi aiki ne ake biyan sa akan kodagon da yayi kuma kodagon da yayi yana yi ne a bisa haƙin da aka bashi Allahumma illa a cikin hali guda daya idan ana da sharadin cewa wannan takardar take nuna kwarewar sa shi ko bashi da kwarewar kamar likita ne yaje ya karbi taka shi ba likita bane yaje ya karbi taka dun wani likita aka dauke shi aiki saboda haka yaje ya so ba faida mutane yana kashe su to anan wajen sai ya biya diya kuma dukkan kudin da yace haramun ne dukkan kudin da yace anan wajen haramun ne amma idan yana da ahliyar ko ya karbi taka din aka je kuma aka yi masa interview kuma yace to yana da laifin gishi da yayi saba ma Allah da ya ha'inci al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci jama'a laifin ha'incin daban amma aikin da yake yi wannan ba za a ce haramun bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu daga cikin wannan yace al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawba yadu zur me daukan abu ba nasa ba ya rinka ado da shi kamar me sanya tufafin ƙarya ne a cikin sa yana yawo da su ya hana irin wannan hatta wato shine wato hatta a cikin abin da ma ake ganin kaman babu komai kamar kishiya ta rinka cika baki tana cewa mijinta yayi mata kaza bayan bai mata ba sai ta ma tana cikin wannan kalabi sati taubaizo wanda ya bada takaddun shi kuma wanda ya bada takaddun shi kuma ya taimaka akan saban Allah shi ma yana da laifi tunda Allah ya ce wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan kada ku hada kai ku taimaki juna akan laifi da zalunci wannan an hada baki da shi an zalunci al'umma domin wannan shaidar alama ce ta kan cewa wannan yana da ahliya wanda yake kuma ba shi da ahliyar yaje ya nemo ahliya in kuma ya mutu shikenan wanda ai wanda ya mutu marfu anhul qalam shi babu laifi amma wanda yayi shine yake da laifin kuma wannan ai yana daga cikin sakaci na hukuma ma a ce mutun ya mutu kuma ana ta yawo da takardun sa saboda rashin kula kenan me ya matsayin waɗanda idan za su faɗi wata magana wanda sun sani cewa sabo ce amma sai su yi istighfari kafin su faɗa sannan kuma sai su faɗi magana wannan ai wasa su istighfari ba halatta maka yake ba istighfari yana zuwa bayan kayi ne a bisa kuskure innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim tuban da Allah yake karba shine wanda yayi tuba bi jahalatin bisa wauta ya manta ko kuma ya sha'afa ko kuma sha'awa ta yi masa karfi ya saba ma Allah ta dauke hankalinsa thumma yatubuna min qarib sannan su tuba daga kaga aka ce thumma amma baka ce kai istighfari sannan kai sabo ba ai istighfarin kamata yayi tuna maka kan cewa kada kai shin akwai wasu dokoki da sharuɗa da shari'a ta tanadar da mutum zai kiyaye idan ya ajiye gemu aye to in ka abin nan sunna ne a jage mu kuma kamar yanda yake na tsafta ana son shi ma gemun kai rinka tsaftace shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana ta jage mu sa saboda kai ma ka rinka tage shi kada ka rinka barin gemun ka kamar abin nan kamar kwarkwata na yawo a fuskar ka rinka tajewa in Allah ya bawa mutum kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya bawa mutum gashi ya karrama shi a duk da yake hadisin ya zo akan gashin kai ne za a iya kiyasin gemun a kansa tunda shi ma dai duk yana daga cikin jamal yana daga cikin wato a kyan fuska duk da yake waɗansu suna gani yanzu kyan fuska shine ya aske shi Aisha tana rantsewa tace na rantse da wanda ya kawata maza da gemu kaga wanda suke akan fitra kenan mata mu'minai kenan ba matan zamani ba da idan ka je neman su da gemu sai to indai ba za ka aske gemun nan ba ka daina zuwa gemu shine kawar namiji kamar yanda mace take sanya jambaki take shafa koda ta sha tozali ta shafa lalle a hannunta sai ado da wannan awman yunashu fil hilya an tashe ta a cikin wannan adan sai tayi ne za ta ji ta cika shi ko namiji a cikin asalin halittarsa adan sai yake in ya cire wannan to shine ya zamanto ba shi da adan amma aka ce a aske gashin baki to shi gashin baki ba ado bane sunna ce tace a aske kuma akwai hikima a cikin aske gashin baki kaga ba a ce a shayi tsafta saboda yanzu an san yadda mutane al'adar a Larabawa take ba su da isasshen ruwa saboda haka in aka zo da ruwa kwano ne ko madara haka za a rinka bayarwa shaka bani to idan mutum gashin bakin sa yazo ya rufe irin ya cika fuska din ya rufe leba kaga in yana sanyawa sai ga gashin ya hadu da madara ko ya hadu da ruwan watakila akwai dan sauran majina a ciki wani kuma yana jira sai an bashi kaga shikenan sai ya ji amai ka haramta masa da kuma kura duk akwai irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin khisalul fitra ihfa'ul shawari wato rage gashin baki kuma ya nuna yanda ake yi wata ran Mughirah bin Shu'ba ya zo da gashin bakin sa tuli sai ya dauki aswaki dake aljihun sa ya sa aswakin ya dauki aska ya daddatse masa kan aswakin yanda zai zamanto aswakin ya je daidai saman shatan leban sa wanda yake nuna kan cewa abinda ake so kenan ba wai a share shi ga baki daya ba kamar yanda ɗan Hanafiya suke yi share shi ga baki daya Imam Malik yace musula ne wani ya daga cikin canza halitta wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah yace yana daga cikin musula saboda haka idan mutum zai aske gashin ba zai rage gashin baki ba ya aske shi tas ba ga baki daya ya rage shi yanda dai akalla shine shatar saman lebe ya bayyana saboda haka idan mutum wannan yana daga cikin wato kula da khisalul fitra yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan gemun ya fito mutum ya aske akwai wani rangwame da shari'a ta yi masa to a zahiri dai ba a ce a aske gemu ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ifa'ul lihya wato a cika ka kuma ana sifanta sallallahu alaihi wasallam da cewa gemun sa tamla'u sadrahu yana cika kirjin sa saboda yawa amma an rawaito daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai suna rage gemun su kamar Abdullah ibn Umar ya kasance idan yayi haji ko umra idan yazo ya aske gashin kansa to kuma sai ya damki gemun sa abinda ya wuce damka guda na gemun sai ya aske shi kamar haka ai mai tsawo ne damka guda fa kamar mu kai ka sai kaga wato so ake sai an adan bashi kamar dan pencil ka dan haka a ce dai kada a ce ba ai ba waɗansu malamai sun shaddada wajen aske gemu sun dauke shi yana daga cikin ayyukan yana daga cikin fasikanci kamar yanda yake a matsabar Imam Ahmad waɗansu kuma ba su shaddada ba suna ganin kan cewar yana daga cikin wato idan dai mutum ya suna istinadi daga wannan fi'ilin na Abdullah ibn Umar kan cewar wannan zai iya halattawa mutum kan ya rage tsawon gemun domin ya zamanto ta babin wato kyautata shi da tsabtace shi da kuma gyara shi amma al'aula barin sa shine yafi saboda zahirin hadisai da suka zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam na kan cewa ifa'ul lihya akwai wani kuɗi da ake rabawa idan an yi mutuwa me hukunci a shari'a ban san wannan kuɗin ba ban san irin sai ka yi bayani wani irin kuɗi ne wa kuma yake rabawa sannan a san hukuncin sa amma idan kamar kace kuɗi da ake rabawa an yi mutuwa idan garatutan wanda ya mutu ne fa haka bashi kaga ba za ka ce halalun bane ko sadaka ta malamai masu addu'a eh in an sadaka ce aka bashi babu laifi in sadaka ce aka bashi babu laifi amma in jinga ce aka ce su zo su yi sauka za a biya su kowane izifi ga abin da ake biya to wannan in sun ci haram wannan a ba su sadaka babu laifi in sun zo sun yi addu'a aka ba su sadaka saboda talaukinsu da bukatarsu babu laifi in suka yi wannan ba da sharadi ba amma in sharadi ne aka ce ku zo ku yi addu'a za a biya ku to addu'a ibada ce ba a biya saboda ibada kaga ta zamanto ma gabaki dai addu'a ma ba za ta karbu ba tunda an yi ciniki aka yi wannan kuma ciniki baya shiganta
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala ibrahim li abihi azawa atattakhidhu asnaman alaha إني أراك وقومك في ضلال
الله تعالى يجي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كتنا يا رسول الله يا عند إبراهيم يجي ما أبنس آزر سنن سكينة أتتخذ أصناما آلهة شنكار إي بماكا سزمنتو إيا ينجي إني أراك وقومك في ضلال مبين لليني إنا جننك دكيد متاننك كنا جكيم أتا وانديك مبيني wannan kissa ce ta wato abul anbiya'i ibrahim uban annabawa salawatullahi wa salamuhu alai kuma wanda yake shine jagoran hanifawa wato wanda yake jagoran tauhidi wanda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tauhidi irin tauhidin ibrahim annabi ibrahim ya a wannan makami yana yin wa'azi ga ubansa kamar yanda Allah ya fassala wa'azin nan ya an kawo shi a dunkule amma Allah a cikin suratu Maryam ya fassara wato yayi bayani warawara na wa'azin da annabi Ibrahim ya yi ma mahaifinsa wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا مسا وأزي دا واتو me yasa yake bauta ma abin da baya ji baya gani baya ba kuma ba zai iya cutar da shi komai ba ba zai iya wadatar da shi komai ba yayi masa wa'azi da kada ya bi shaytan cewa kenan wannan ibadar da yake yi shaytan yake bauta ma shi yasa yake la ta'budu shaytana kada ka bauta ma shaytan domin duk wanda yake bauta ma wani gunki duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba to shaytan yake bauta ma dan shaytan ne ya zayyana masa ballantana ma kuma gumaka su mutanen annabi Ibrahim mutane ne waɗanda suke bautar taurari da falaki ilimin tauraro daga wajensu yake saboda suna da itikadin kan cewa taurarin nan su ne suke gudanar da har taurari da burjin su da inda wato matafiyar su fulukin su galaxy din su su ne waɗanda suke gudanar da duk abin da yake faruwa a bayan ƙasa idan suka fada wani bahalli to wani babba zai mutu ko kuma wata sarauta za ta samu ga wani ko kuma wani arziki mai yawa wani zai samu kuma ya danganta da wane ne ya dace da wannan lokacin ranar haihuwarsa ta dace da wannan saboda haka ba wai taurari tafiyar su bisa wato Allah ya gudanar da su bane a duk motsin da suke yi to wani abu zai faru a ƙasa da wannan motsin nan shine dalilin dukkan wani tasiri da yake faruwa a bayan ƙasa shi zaka ga mutane suna itikadin wannan kaga kowa yace ya san taurarin sa wanda aka haifa daga ranar kwanan wata kaza zuwa kwanan wata kaza to taurarin sa sunan sa kaza idan lokaci kaza ya zo ga irin abin da zai same shi kullum ma suna fada yau wanda yake da taurarin sa kaza yau zaka zama to ranar ka rana ce mai farin ciki kai shirin samun wani alheri mai yawa kai shirin kaza akwai wanda yake kullun kafin ya fita sai ya ji ya karanta wannan horoscope masu karatun astrology asaya daga cikin ilimin da yazo daga cikin mutanen annabi Ibrahim suna bauta ma waɗannan gumaka waɗannan taurari kuma suka yi wuraren bauta domin bauta musu har yanzu waɗanda aka je aka hako wato a Habara wato daular ta Babila wanda a kusan nan annabi Ibrahim ya rayu a cikin Iraq akwai an hako gari wanda yake irin matattakaran da ake takawa a je wajen ɗaya daga cikin wajen wannan bautar ina ji na rana ne dan shine babba ita ce babbar a ciki matattakala ce wajen hawa wajen 300 da wani abu kafin ka cimma wannan to sun yi musu wuraren bauta wanda a ranar suke zuwa a lokacin da dukkan kowane tauraro yana da nasa wajen bautar akwai ranakin da yake a lokacin da yake bayyana da kuma a ranakun da yake ranar bayyanar sa rana ce ta sa'a akwai ayyukan da akwai abubuwa da suke na bauta a gare shi za su sanya tufafi ayyanannu za su yi hatimi irin hatimin da kake gani ana yi ana sa ayoyin alkur'ani da sunan Allah da sauransu ai duk hada gaskiya da ƙarya ne wannan hatimin din yana daga cikin abubuwan na ilimin taurari din kowane tauraro da nasa hatimi sannan akwai turare na musamman da ake sawa ga wannan rana dan idan suka yi suna fatan wato abubuwan da ake fata na wannan alkhairi a wannan rana za su samu waɗansu daga cikinsu suna ganin ba taurarin ne suke da iko ba a wasila ne ya zuwa ga Allah to saboda kasancewar taurari ba sa bayyana sai da rana saboda haka sai suka yi musu gumaka kowane tauraro yana da gunki da aka sassaka wanda aka sanya shi a cikin wajen bautar dan ya zamanto kan cewa ba sai sun bayyana da daddare ba taurarin ko watan sannan za a yi musu a'a da rana ma za a iya zuwa ga gunki nan wanda yake shine a maimakon sa kamar yanda mutanen annabi Nuhu wanda su ne suka fara yin shirka su kuma shirkar su daga wato bauta ma bayin Allah ne salihai da aka yi dauki hoton su aka mai da su gunki sai aka rinka bauta musu ana cewa wannan bautar hiya lati tuqarribuna inda Allahi zulfa ita ce za ta kusantar da su a wajen Allah to su kuma sai suke bauta ma ababen bauta ba Allah ba da suke sama amma su ma aka yi musu mutumin timi aka mai da su gumaka a doron ƙasa ake bauta musu saboda haka kuma ka sun san daga annabi Nuhu sai annabi Ibrahim duk da yake a cikin duk da yake ana cewa annabi Hud da annabi Salihu suna tsakaninsu to amma a cikin annabawa manzanni wanda shirka ta bayyana ana malamai suna cewa annaba wannan wanda shirka ta bayyana a zamanin su annabi Nuhu shine na farko wanda mutane suka bar tauhidi a zamanin sa kuma shirkar su shirka ce ta bauta ma gumaka da asalin su bayin Allah ne dake doran kasa su kuma mutanen annabi Ibrahim suka bauta ma gumaka da asalin su iyayen giji ne dake sararin samaniya to da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim yayi ma mahaifinsa wa'azi wanda yake wannan shine haƙƙin kowa kan ya kebance mafi kusanci da shi da yi musu wa'azi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrab kai gargadi ga danginka waɗanda ke mafi kusanci da kai saboda haka ya tara su yace ya bani abdimanaf ya bani abdul muttalib ya bani hashim duk ya tara su fa amma wa hafsa har ya dawo yace ya fatimah binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya safiya binti abdul muttalib ya kira su habbabannin sa da gaggwannin sa inni la ugni ankum min allahi shay'a ba zan wadatar da ku komai ba a wajen Allah hatta taqulu la ilaha illallah har sai kun ce la ilaha illallah kaga ya kira su ya gaya musu shine a lokacin nan abu lahab ya tashi ya karkada diga sai ce tabban laka sa'ira al-yawm ali hadha jama'atana tir da kai wato hannayenka su halaka sauran rayuwarka gabaki dai kada ka wato kada ka taba rabauta a rayuwarka dan haka ne ka tara mu shine Allah ya saukar da tabbaje da abila habin wa tab to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wannan umarni shi yasa kaga farkon wanda suka yi imani da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi mutanen gidansa Khadija da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha sune mutanen gidansa Khadija matarsa Sayyidina Ali dan baffansa wanda yake shine ya rene shi a gidansa yake tamkar dinsa sannan Zaid maulansa baransa Zaid ibn Haritha wanda yake koshi tare da shi kida Zaid ibn Muhammad ma ake ce masa sune suka fara imani da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka ake so ka zamanto ka gyara gidanka kafin ka je wani waje kuma haƙƙin farko na ihsani ga ƴan uwa sada zumunci shine ka gaya musu gaskiya ba suna zaune cikin saban Allah ba kai kuma dai ai abin nan kana ganin idan Ramadan ya zo ka tura musu da abin nan da gero da sukari shikenan ka sada zumunci amma kuma kana da sani kana da kuma ikon kai nasiha kuma za a ji daga wajenka musamman kai ne mai ba da gero da sukari kaga an kai magana za a ji kuma sai kai shiru ba kai ba to wannan yana daga cikin ha'intar ƴan uwa ka ha'ince su ranar alkiyama za su zo ce maka yanzu kai ka san abin da muke ba daidai bane ko sau ɗaya ba kai mana nasiha ba kada kai irin wannan halin ka ce za ka yi irin cewa to ai kowa abin nan kowa ta sa ta fushe shi yanzu in ka ce za ka ji ka ce harkan mutane sai a ce ka fi iya yi da sauransu a'a ba iya yi bane haƙƙin Allah ne to a cikin wannan makami na annabi Ibrahim abin da yake koya mana kenan kuma kaga ka duba ka gani wajen wa'azin yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin ka da kai da mutananka a cikin bata mabayyani shine ka bayyana ma mutum cewa a cikin bata yake wanda ke a cikin wannan akwai tausayawa duk wanda zaka kira shi yana bukatar ka nuna masa tausayi kuma farko kaga kamar yanda yazo a suratu maryam abinda annabi ibrahim ya so mai shi yace masa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ilmi da bai zo maka ba ni ya zo min dan haka ka bini wato ya ka nuna hujjar abinda zai sa addu zancenka shine kan cewa ka san abinda shi wanda kake kira bai sani ba na'am
wa kan zan kanuni ibrahim ma da kusan samawati wal ardi wal yaquna min al-mulki falam ma kan ta'lam bil bayn wa hada kaba قال هذا ربي ولما أفل قال يا أحب أخي ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ولما أفل قال لئن لم يهد فلما رأى الشمس بازغة والشهد وبهيم الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من
Allah ta'ala a cikin wannan ayar ta farko da muka karanta sai qala ibrahimu li abihi auzara hazara akwai wato abin da yake rusa maganar wadansu daga wato sune malaman Shi'a da suke cewar wato babu wani daga cikin annabawa da mahaifinsa ya kasance kafiri saboda su inkarin hadisin da yazo na cewa Abu Talib bai mutu musulmi ba wanda yake hadisi ne sahihi a cikin sahih muslim wannan hadisi suna cewa wai azara dinnan baffan annabi ibrahim ne ba mahaifinsa ba wannan khilafu zahir sabanin zahiri ne kamar yanda yazo a cikin sahih muslim cewa ranar alkiyama a cikin sahih bukhari kai ranar alkiyama annabi ibrahim zai ga mahaifinsa azar yana da alamar kaskanci da kura ta bumbule shi annabi ibrahim zai ce masa bance maka kada ka saba mun ba sai aban sai mahaifinsa ya ce masa to yau ni ko bazan saba maka ba sai annabi ibrahim ya ce ya ubangiji na kai mun alkawari cewa innaka la tuhzini yawma yub'athun baza ka kunyata ni barana alkiyama wace kunya ce tafi wannan kunyar cewa ga mahaifina amma yadda shi abin nisantawa daga rahamarka sai allah ta'ala ya ce ni na haramta aljanna ga kafirai sai a ce ibrahim dubi karkashin kafarka sai ya duba sai ya ga wato alhanzir wato mugun dawa amma yadda shi sifar mugun dawa sai a kama shi a jefa cikin wuta wannan sai ya zamanto ya cire wannan hananar da ke tare da shi na mahaifinsa wato shi sha'anin Allah jalla wa ala sai dai a sallama masa abinda duk yayi shine yake da iko akan komai shi yasa lokacin duk irin abinda annabi Abu Talib yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin da yayi da bai musulunta ba Allah ta'ala yace masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kaso Allah yana shiryar da wanda Allah shine yake son yi shiryar da wanda yaso Allah baka shiryar da wanda kake so Allah shi yake shiryar da wanda yaso shi yasa in mutum ya karanta fa'alun lima yurid Allah ne yin abin da yaso sai ka ji tsoron Allah yana yin abin da yaso la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayar Allah me yasa kai kaza abinda duk ya tabbata a cikin nassi cewa haka Allah ya yi to sai musallama tare da tabbatar mu da annabawa martabarsu rashin duk wani abu da zai kawo idaya ga annabi kowane annabi ne daga cikin annabawa zani dariyar ke ta ba komi wani abu wanda yake zamanto na idaya ne ga wanda daga cikin annabi saboda abin da yazo a cikin nassi ko na qur'ani ko na hadisi dangane da abin da ya danganci makusanta na dangane da abin da ya kusanci ya danganci makusanta nasa Allah ta'ala yace wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard kamar haka ne kamar wato yanda muka nuna ma annabi ibrahim hujjojin mu dinnan haka muka nuna ma ibrahim malakutas samawati wal ard mulki na samai da kasa al malakut wato abin siga ne na mubalagha wato ana nufin girman mulki wato girman mulkin Allah dake cikin samai da kasa wali yakuna minal muqini domin kuma ya zamanto daga cikin masu yaqini nan da aka kawo wali yakuna da aka kawo waw dan a nuna cewa Allah ya nuna ma annabi Ibrahim malakutus samawati wal ard domin abubuwa da dama daga ciki li yakuna minal muqini dan ya zamanto daga cikin masu yaqini akwai sauran abubuwa din amma mafi girma mafi muhimmanci shine dan ya zamanto masu yaqini al yaqin shine ilimi shine al ilimi wanda yake babu shakka a cikin sa ka san abu 100% yayin da kaje ana ta bamu labari ana ta baka labari akwai Ka'aba kana ta ganin hoto har abokin ka ma wanda yaje umra ko yayi hajji zai kawo maka ga hoton sa kana gani da Ka'aba amma yaya zaka ji yayin da kaje kan cewa yau gani ga Ka'aba ita ce a gaba na akwai sauran shakka babu sauran shakka to wannan shine ake cewa ka sami yaqini to haka Allah ya ba mu annabi Ibrahim yaqini ya bashi kuma da me ya bashi wannan yaqinin a nuna masa malakutus samawati wal ard halittar samai da kasa dan ya tabbatar da gaskiya a bisa yadda take to wannan yake nuna mana kan cewa ilimin annabawa shine yake ba da yaqini ba ka samun yaqini da zato ko da bincike yaqini dan game da sha'anin Allah da wahayi ake samun sa ba yadda zaka samu yaqini dan game da sha'anin Allah ta hanyar falsafa ko ta hanyar karatun falsafa ko ta hanyar bincike ba zaka je laboratory ka samu wannan bayanin ba hanyar kadai da zaka samu yaqini shine ta hanyar wahayi shine kadai ta hanyar wahayi mutane suna ganin kan cewa ilimin science ilimi ne na yaqini to waɗanda ba suke shigegi a cikin ilimin science shine zasu ga muku wannan amma duk wanda ya shiga cikin ilimin ya san kan cewa babu yaqini a ciki inda da yaqini da al'umma malamai na physics ba za su yi shekaru 400 ba suna kan aqida suna kan bayanin da Newton yayi dangane da ka'idar abin da yake gudanar da wato tafiyar taurari da tafiyar abubuwan da ke sararin samaniya abin da ake cewa gravitation shekara 400 aka yi tsakanin Newton har sai da tukuna zuwa Einstein sannan aka rusa wannan nabi aka gane kan cewa ashe duk abu ma a cikin kuskure su amma da yaqini kuma yanzu ana kan abin da Einstein din yake ana daukan kan cewa kamar yaqini ne yanzu kwanaki ba da dadewa ba wani bincike da aka je aka yi a Italiya akan sanya waɗansu abubuwa a cikin karkashin ƙasa a cikin wani katon abu da aka yi da yake tafi da wato iska a tafiya mai tsananin nisa yana nuna kan cewa hatta ma abin da shi Einstein din yazo yayi na nazariyarsa wanda ake cewa E=mc², wannan abin na relativity shi kansa yanzu yana cikin an sanya ayar tambaya mai girma ana shakka a kansa to sannan yanzu ake cewa abin da yasa na kawo wannan zance saboda mutane da dama akan sha'anin ganin wata suna ganin kan cewa lallai ya kamata yanzu tunda ilimin science ya nuna ya kamata mu daina bata lokacinmu mu koma abin da science ya faɗa kawai mu ɗauka ne to akan abin da ya faru na ganin watan wannan shekarar ni na bincika bayan abin da naji mutane suna faɗa dan a wajen taro wani ya tashi ya faɗa cewa a wannan shekarar ba zai yiwu za a yi duban fari na wata ranar Alhamis 29 ga watan Sha'aban wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai suka ce ba zai yiwu a ga wata ba a ranar saboda haka Ramadan ran Asabar ne kawai dan ba zai yiwu a ga wata ba suka faɗa a cikin taro fa ba kunya kuma sai gashi da na bincika a cikin internet sai gashi ana cewa watan nan za a haife shi ranar Alhamis karfe 5:24 na safe zai yi tafiya ya wuce rana tunda kaga an haife shi karfe 5:24 yana gaban rana to idan ya tafi a Makka rana za ta riga shi fatuwa idan rana ta fadi karfe 7:17 a karfe 7:14 rana za ta fadi shi kuma wata zai fadi karfe 7:21 tsakanin su 6:00 suka ce ba zai yiwu a ganshi ba amma mu nan kafin rana ta fadi sai gashi an sanar a Saudiya an ga wata kuma su sun ce ba zai yiwu a ganshi ba ranar dan tsakanin faduwar rana da faduwarsa 6:00 ba zai yiwu a ganshi ba saboda haka suka ce ba zai yiwu a ganshi ba sai gashi an ganshi kuma ma wannan nan su cewa suka yi ma gabaki ɗaya ba zai yiwu a ganshi ba to idan har aka ganshi idan har ya zamanto 6:00 ne tsakaninsa da faduwar rana awa 2 gaba da mu yayin da aka yi awa 2 minti nawa ne zai zamanto tsakanin faduwar wata da faduwar rana kasa da 6:00 ko sama da 6:00 sama da 6:00 wannan ai abu ne na hankali duk da yake ba za ka iya lissafin ba 6:00 ne amma ka san idan can ya zamanto 6:00 ne bayan awa 2 dole tafiyar za su dar ƙara rabuwa saboda haka zai yiwu a ganshi anan ko ba zai yiwu a ganshi anan ba to amma gashi waɗannan har suka yi ikirari doka ce saboda suna ganin ilimin nasu yaqini ne kuma da za su tsaya su bincika abin da su masu yin waɗannan abubuwa na ilimi suke faɗa ba ƴan shigege ba ne don ku kula akwai bambanci tsakanin malami da shigege a cikin ilimi za ka samu masu wannan su na farko ba physicist ba ne ba physics sun san ne sun je sun karanta a internet an fada kamar irin waɗanda suke ƴan bada labarin science ne ba ƴan science din bane amma ƴan bada labarin science saboda haka sai su nuna maka cewa su sun fi yaki su sun fi mai science din ilimi da imani da science din saboda haka inda science din bai kai ba su sai su kai shi inda Allah bai kai shi ba to abin da yasa na kawo wannan kenan babu yaqini su ma kansu abin da suke fada na lissafin taurari din ai na lissafin tafiyar wata ba yaqini bane azzannur rajih zato ne mafi rinjaye a gare su to ita kuma shari'a bata yadda wannan zannur rajih bata yadda a tabbatar da wannan hanyar ta tabbatar da zannur rajih din batun da zato ne kuma malamai suna sanya ka'ida wani zato bai fi wani zato karfi ba zatanka bai fi na zatan karfi ba sai dai in kawo wata hujja daga waje to tunda nasu zato ne na duba ma zato ne saboda haka wanda shari'a ta yadda da shi zatan da shari'a ta yadda da shi shi zamu zatan da shari'a kuma bata yadda da shi ba ma bata ba kawai tayi shiru ne akan sa ba tayi ibtahalin sa tace bata yadda da shi ba yace la inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub ba ma yin hisabi na tafiyar na tabbatar da ganin wata asharu hakaza wa hakaza to saboda haka wannan bayan wannan mu sani kuma kan cewa yaqini dangane da sha'anin sifofin dangane da sha'anin Allah da sifofin sa a wajen yana daga cikin ilimin annabawa sai a wajen annabawa za a samu wannan ilimi kuma shine Allah ta'ala ya ba mu annabi Ibrahim Allah ya ce muka nuna ma annabi Ibrahim malakutus samawati wal ard kuma a cikin wannan yana nuna mana kan cewa wato a cikin malakutus samawati wal ard a cikin halittar sammai da kasa a ciki za mu samu ayoyi da zasu kaimu da zasu kaimu ga sanin Allah da zai karfafa yaqinin mu amma ba za mu san sifofin Allah ta kawai duba halittar sama da kasa ba amma za mu samu hujja mai karfi da zata tabbatar mana kan cewa Allah gaskiya ne kuma wahayin Allah gaskiya ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyina ayoyin mu fil afaqi asassa shine ka duba sassan sama da kasa dan ka gansu wa fi anfusihim da kuma a cikin halittarsu hatta yatabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su kan cewa alqur'ani gaskiya ne daga cikin ganin ayoyin sararin samaniya malakutus samawati wal ard gare mu za mu sami yaqini akan cewa alqur'ani gaskiya ne to Allah ya ba mu annabi Ibrahim ilimi na yaqini akan cewa akan wato Allah rububiyyarsa da kuma uluhiyyarsa falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba yayin da dare ya rufe shi wato da dare yayi ra'a kawkaban sai ya ga tauraro ba ayyana mana wani tauraro bane ya zo da shi asigan nakira wadansu malaman tafsiri sun ce mushtari ne wadansu sun ce zahara ce wannan ba shi da alaka baya daga cikin wanda sanin sa yake da muhimmanci shi sa alqur'ani bai fada ba sai kawai yace ya ga tauraro domin abinda ake so shine masu ibtalin aqidan masu imani da taurari da cewa suna da tasiri a cikin halitta qala hadha rabbi sai yace wannan shine ubangiji na to anan malamai sun yi sabai me annabi Ibrahim yake me Allah yake nufi da fadin sa cewa annabi Ibrahim ya ce wannan shine ubangiji na wadansu suka ce ma'ana wannan ya zo masa ne lokacin yana saurayi bai san hakikanin menene gaskiya ba sai ya ce to ga tauraro shine ubangiji na wato kenan annabi Ibrahim ya dauka tauraro shine ubangijinsa wannan magana ce batila saboda ta saba da sunnar Allah tare da annaba wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl Allah yace mun ba mu annabi Ibrahim shiriyar sa tunda kuma fitra ai tana saba wannan kullu mauludin yuladu ala fitra ina fitrar take saboda haka ba zai yi ba annabi Ibrahim yace wannan shine ubangijin sa alal haqiqa cewa bai san wane ne ubangijin sa ba dan kowane mutum an halice shi a jibilla sa cewa ya san Allah shi sa Allah ta'ala ki ta qul atillahi shak قالت لهم رسلهم اتي الله شك من ظنوا سكace musu shin akwai shakka a cikin Allah babu shakka a cikin fitra ta dukkan mutum magana ta biyu kuma malamai suka ce hada rabbi ma anassa tanazulan wato wannan shine ubangiji na ya gaya musu ta fuskar wato muhawara da yake da mutanen sa tunda muhawara ce yake yi kamar inda can a karshe ake cewa watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wancan abinda muka ambata ita ce wato hujjar mu da muka ba mu annabi Ibrahim akan mutanen sa ba akan kansa ba inda wato da yace hada rabbi wato yana munai yana nazar ne yana tunani ne cewa shin haka ne da wannan sai ya zamanto cewa da sai Allah ya ce atainaha ibrahima ala nafsihi hujjar Allah ya ba annabi ibrahim a kansa dan ya binciki kansa amma da yace atainaha ibrahima ala qaumi yaruna kanta mujadala yake da mutanen sa saboda haka sai yace hadha rabbi yace musu wannan shine ubangiji na wato tanazulan ma al khasm kamar in kana musu da mutum kace to na sallama wannan din shine ubangiji na to ka zo tare da ni idan shine ubangiji na mu tafi zuwa ga mataki na biyu waɗansu kuma suka ce a'a ma'anar sa hadha rabbi fi za'amikum wannan shine ubangiji na a cikin riyawarku kuma kusan dai kariban na magana ta biyu din ko kuma da istifhami a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na kamar yanda Allah ta'ala yace afa in mitta fahumul dakhilun afa in mitta ay afahumul dakhilun idan kai ka mutu su masu dawama ne kaga sai aka kawo ta da sigar ba kawo ta da sigar istifham ba amma maganar istifhami ake tambaya ake in kai ka mutu su masu rayuwa ne tunda ayar zahirin ayar shi cewa yi afa in mitta fahumul khalidun in kai ka mutu su masu dawama ne ka san kuwa ba haka ake nufi ba in kai ka mutu ya rasulullah su masu dawama ne ba haka ayar take nufi ba ayar tana nufin in kai ka mutu ya rasulullah to su masu dawama ne akwai istifham saboda haka usulubi ne na larabci saboda haka da yace hadha rabbi ai hal hadha rabbi in kuma a bisa daya ma'anan ne hadha rabbi fi zamikum a cikin riyawarku kamar yanda yake cewa Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunadihim aina shuraka'i qalu adanna yayin da Allah yake kiran su yace ina ababan tarayyar da ake da ni kaga ai fi zamikum tunda shi Allah bai da cewa su shuraka ne gare shi ba wala mu'mine suke da cewa shuraka ne gare shi ai a cikin suriyawar waɗanda ake mufasaba da su su kafirai Allah yake ce musu aina shuraka'i ai fi zamikum wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan ka duba kaga wato ubangijin naka da ka zamanto me lizimtar bautar sa kaga ai ilaha wanzur ila ilahika fi zamika ubangijin naka a cikin takariyawa duk wannan saboda haka usulubi ne na alqur'ani na larabci larabci ya kunshi irin wannan saboda haka ash-shahid annabi ibrahim ba tsayawa ba shakkaye ba ya tsaya yayi tunani har ya kai ya zuwa ga ganowa cewa tauraro ba ubangijinsa bane Allah ne ubangijinsa annabi ibrahim bai taba shakka ba saboda haka abinda waɗansu suka gina akan wannan cewa wannan asali ne na cewa ba za ka san Allah ba sai kai shakka sannan kai tunani kai bincike sannan ka san Allah wannan kuskure ne in kana so ka san Allah ka je ka karanta wahayi ka gaskata annabi sai ka san Allah amma ba ka je kai shakka ba kace to kai kana shakka wai su haka fa suke cewa wai ko kai musulmi ne to imanin ka bai yi ba sai ka dawo tukuna ka tsaya check kai shakka kai shakka akan Allah to idan kai shakka akan Allah sai ka soma tunani to yanzu a ce babu Allah a ce babu Allah to yanzu a ce Allah bai aiko annabawa ba in Allah bai aiko annabawa ba sai za a yi musan shi kai ta yin wannan har sai kai amfani da kwakwalwarka da tunaninka har ka gano gaskiyar Allah da gaskiyar manzanni wannan kuskure ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma wanda daga cikin musulmi ku shakka ba kafin ku yi imani bal Allah ta'ala cewa fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma shakka ai jahilci ne saboda haka duk wanda yace wanda ya kafa hujja da wannan akan cewa annabi ibrahim yayi shakka sannan yayi tunani har ya kai zuwa ga wannan sani kuskure ne wannan abin da yake magana a bar dogaro wanda yake shine abin da malamai suka rinjayar irin su sha al-hafiz ibn kathir a cikin tafsirin su da sauransu shine kan cewa annabi ibrahim yayi munazara da mutanen sa yayin da dare yayi sai ya ga tauraro ya nuna musu sai ce to wannan shine ubangiji na a wajen ku ko falamma afala yayin da tauraron nan ya buya qala la uhibbu al-afilin yace to ni fa bana san ubangijin bana san abin bautar da zai zamanto yau baya shan bana san masu ku'un bana san masu kuya domin idan ya kuye wajen wazan je idan ya kuye wajen wazan je shi yasa kaga Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da bayyana sifar Allah inna Allaha la yana wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci ko bai cancanta Allah ya bacci ba dan idan ya zamanto yayi bacci bai zamanto al-qayyum ba ran da kake buƙatar sa kuma ya zamanto ran nan yayi bacci kuma buƙatar ba za ta zamanto kan cewar an yi jinkiri ba ya zafi to kaga shine ai la uhibbul afilin kenan to kaga wannan ai wato al-aqlus salim hankali wanda yake lafiyayye zai tabbatar da wannan. Annabi Ibrahim yace la uhibbul athirin. Falamma ra'al qamara bazighan, yayin da yaga wata bazighan abayyana ya wato abayyana ya fito ya hasken sa ya cika. Qala hadha rabbi, sai yace wannan shine ubangiji na. Tunda daga cikin su wata yana daga cikin jinsin abubuwan da suke bauta ma. Qala la illa falamma afala, yayin da shi ma ya bata wata ya fadi. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin, to wallahi idan dai ubangiji na bai shirye ni ba haƙiƙa zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu. Wato ya nuna musu kan cewa kenan su batattu ne, kuma kan cewa abinda suke a ciki idan ba Allah ne ya shirye shi ba su ma ya shirye su, to tabbas kuwa sun tabbata a cikin bata har abada. Wato Annabi Ibrahim ya yi musu ta'aribi da batan su a mataki na biyu, domin wannan yafi la uhibbul akilin. Abinda ya sa ya zamanto ya kai ya zuwa ga wannan shine cewar dukkan mai rigima mai jayayya da shi a hujjar farko ta ishe shi, amma da ya zamanto kan cewa har yanzu bai sallama ba, da ya zo mataki na biyu, to sai ya nuna masa abinda zai sanya shi ya zaci kan cewa to shi fa akan fata yake. Kaga a farko bai ce shi batacce bane, tunda yayin da za ka gaya mutum kai a cikin ko ta'aridi za ka yi masa jirwaye ne da kamar wanka, tunda bai ce ko batattu bane, sai ya ce zan zamanto cikin batattu. Wato kenan su batattu ne kenan, wato kana cewa mu batattu ne kenan, kaga dai bai faɗa ba, yace ni dai ban ce ba. To amma da a matakin farko ya faɗa, sai ya zamanto kan cewa a lokacin nan ba za su sallama masa ba. Amma da suka ci gaba da ai munazarar har suka kai mataki na biyu, to yayin da ya yi musu ta'aridi ya yi musu jirwaye da kamar wanka akan cewa su akan bata suke, to wannan zai sanya waɗansu su soma tunani, ya kamata fa mu duba da Allah fa akan batan nan muke. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan, yayin da ya ga rana ta fito ta wato haskenta ya yadu ya bazu. Qala hadha rabbi, sai yace wannan shine ubangiji na. Hadha akbar, wannan ma shi yafi girma, dan a wajen su rana ita ce dukkan to a cikin dukkan wato al-aflak din, rana ita ce babba, ita ce babbar gungi, ita ce wadda aka yi mata wajen bautar nata a can saman wannan mata takalar. Falamma afalat, yayin da ta buya ta fadi. Qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku, to anan wajen sai yace ya mutane na, hakika ni mai barranta ne daga abin da kuke shirka da shi. Anan wajen sai ya bayyana musu kan cewa shirka suke yi ba Allah suke bauta mu ba. Tunda kaga a cikin wannan ya nuna kan cewa tun farko Annabi Ibrahim ya riga ya san kan cewa mutanansa sun san akwai Allah, amma suna shirka da shi, kuma abin da yake so ya nuna musu shine shirkan nan wato bata ce. Saboda haka ba wai yana shakka kan bai san ubangijinsa bane, kuma kaga shi yasa wannan shine matakin da yayi tare da su a wajen abin da ake ce ma wato arba, dan an raba mutanen annaba addinin Annabi Ibrahim din kashi biyu. Akwai wato arbabul hayakin, sune wanda suke da sila mubasharatan tare da su waɗannan taurari da rana da wata. Akwai kuma waɗanda suke ashabul ashkhas, wanda suke musu mutumin tini suke bauta musu, su ma bi kale waɗannan wannan manhajin nasu ba, su kuma me yayi musu shine yaje ya rusa su. Kaga fa shine a cikin suratul anbiya Allah ya faɗa kan cewa musu a kiran da ya musu walaqad atina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun, menene waɗannan gumakan waɗanda kuke lizimtar bauta a gare su. Kaga su waɗannan me ya musu, faja alahum judadan illa kadiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, sai ya rubuza su ya mayar da su wato ya mayar da su gaba wato gaba gaba. La'allahum ilayhi illa kadiran lahum, sai babban la'allahum ilayhi yarji'un, dan su dawo ya zuwa gare shi. Nan ma yi amfani da wata wato hujja ta hankali. Saboda haka mataki mataki ne na munazara da Annabi Ibrahim ya tare da mutanansa. To yayin da ya zamanto kan cewa ya nuna musu rana, ya nuna musu tauraro da wata da rana, duk ya nuna musu rashin kyautuwarsu da rashin cancantarsu da su zamanto ababen bauta, saboda ba su da kayumiya, ba su da istiqlaliya, su kansu musayyarun karkashin tashirin Allah suke. Tunda ko su kansu horarru ne, to dan haka wanda ya horar da su shi ya cancanta a bauta masa. Shi yasa kage ayi istidai da dalilin al-uful, dan wannan shine dalili mafi karfi da yake nuna kan cewa ba su da kayumiya, wato ba su tsaya da kansu ba, su kansu horarru ne a karkashin umarnin, suna gudana ne a karkashin umarnin Allah, su fito su fadi, ba su da ikon su ki faduwa. akwai ran da rana za ta ce ita ba za ta fadi ba dole sai ta zauna awa 24 ba za ka taba ganin wannan
inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifa wama ana min al-mushrikin sannan yace ni hakika na fuskantar da fuskata ai ma'ana wato na fuskantar da ruhina a cikin wato soyayya da ibada ya zuwa lilladhi fatara as-samawati wal ardh ga wanda ya kage halittar samai wal ardh halittar kasa ya kawo da wato fatir ya sifanta Allah da al-fatir wanda yake shine wanda ya halitta ala khilafi la ala mithalin sabiq ba akan wani misali da yaje ya gano ya kwafo ba ba ai wata saman ba Allah yaje ya gano yanda ake yazo yayi ta ka duba dukkan abin da mutum yake yi za ka ga halittar Allah yake korayo yanzu ina kun san robot ai ko mutum da ya takamar dai daga cikin takamar ɗan zamani ilimin zamani shine yayi robot mashin wato mutum na inji wanda za a sanya shi kawai abin da yake daure abin nan a daure kwalaba ai mutum wani kuma kawai abin da yake yi abin nan spana yake daurewa yake daure inji za ka gansu a cikin irin masana'antar yin motoci ta Japan za ka gansu da yawanci za ka gansu ka tashi da sifar mutum za ka ga sun yi su ayi su da hannu kuma ayi su watakila suna tafiya har ma kuma da kai ba za mutum ba zai taba yin wani abu ba sai a bisa wato wani abu daga cikin halittar Allah da ya gani ya kafa Allah shine al-fatir shine wanda yake halitta la wato ba akan misali da ya gano a wani waje yazo yake kwaikwaya ba to shi yasa annabi Ibrahim ya wannan yace fatir wanda ya kagi halittar samai da kasa wanda daga ciki har da ita rana da wata da taurari hanifan ina mai karkata ga barin dukkan addini na ƙarya da kuma dukkan wata aqida wanda take tabbata wama ana min al-mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka da Allah wannan shine wato tauhidi na annabi Ibrahim wanda aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan sa kuma shine al-fitra wanda Allah ya halicci mutane akan sa dukkan wani wanda Allah ta'ala ya halitta ya halicce shi akan fitra na kan cewar wato shi mai karkata ne ya zuwa ga tauhidi mai bari ne ya zuwa ga shirka to wannan shine munazarar annabi Ibrahim da ya tare da mutanansa wajen tabbatar da tauhidi ta hanyar kafa hujja da wato halittar Allah ta'ala a cikin sama da ƙasa kuma a cikin waɗannan ayoyi a cikin halittar Allah akwai ayoyi da suke nuni ya zuwa ga tauhidin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a dukkan wani abu na halittar Allah akwai aya da take nuna kan cewa Allah shi kadai ne to yanzu kaga abubuwan da yawanci akwai daga cikin malamai wanda suke kokarin bincike a cikin wannan suna duba irin abubuwa da ilimin science ya tabbatar abubuwa da ilimin science ya bayyana na ilimi wanda alqur'ani yayi ishara ga wannan sa to akwai waɗanda suke gaggawa su fassara alqur'ani da science wanda yake waɗansu waɗannan za su kunyata saboda yayin da science din ya zamanto an karyata abinda science ya fara to za ka karyata alqur'ani ne bayan kuma ka fassara alqur'ani da science amma za ka yi istinasi abinda science ya tabbatar abinda science ya bayyana idan kamar sai zo a cikin alqur'ani wannan sai ya baka istinasi ya dada kara maka karfi a cikin zuciyarka kan cewa alqur'ani gaskiya ne yana daga cikin jinsin abinda Allah ta'ala ya ce zai bayyana ayoyinsa a gare mu a cikin sassa da kuma a cikin halittar mu har ya bayyana a gare mu kan cewa alqur'ani gaskiya ne yanzu kamar yanda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani kan cewa wanda Allah yake so ya batar da shi zai sanya kirjinsa ya zamanto yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama zai sanya kirjinsa ya zamanto a takure yana cikin haraj damuwa ka'annama yas'adu fis sama kama ana hawa da shi sama yanzu mu akwai waye taba hawa sama yaji yanda in mutum ya hau sama yake jin numfashinsa ya takura Na? To in ka hau bishiya za ka ji da numfashinka ya takura? Ba za ka ji ba. Amma ka ga jirgin sama, idan kai jirgin sama abin da ya sa ba ka jin wannan saboda ana sanya iska a cikin kowane jirgin sama a cikin cabin ɗin. Ba kyale ka kake a ƙasa ba, tunda iska ba ta shigowa. Iska ce wanda suke tafiya da ita, wanda ake hurowa ake shakarta. A cikin cabin din to idan da kama a ce babu wannan iskar Allah ta'ala tunda ya ce mana mai hawa sama kirjinsa zai takura wannan magana tasa magana Allah gaskiya ce to yanzu kuma abinda ilimi din ya bayyana kenan cewa yayin da kake tafiya sama iskar da ake shaka ta oxygen raguwa take saboda haka sai ka ji kamar zaka suma kana neman iska kirjinka ya takura kana neman iskar da zata shiga dan ta baka rayuwa saboda yayin da kake hawa sama abin da yake faruwa kenan to haka alqur'ani ya fada wannan tashbihi ne Allah ta'ala ya kawo wanda ba lalle ya zaman to kan cewa waɗanda suke wancan zamanin sun fahimce shi a haƙiƙanin sa ba amma wanda dai karanta physics ya karanta wanda ya karanta physics ya karanta sifar atmosphere ya san yadda take daga ya ga wannan sai ce a'a to alqur'ani ma ya san atmosphere to alqur'ani bai san atmosphere ba waye ya sani saboda haka to irin wannan na science za mu karbe shi dan ya zama to mai istinasi da abubuwan da ke cikin alqur'ani wanda za su tabbatar mana kan cewa ba zai yiwu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaje jiyo labarin wannan ilimin domin ilimin dan adam gabaki daya ba a san wannan sha'anin atmosphere da yadda take ba sai a cikin wannan karnin saboda haka dama kuma hujja kenan ka sani kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik baka kasance kana karanta wani littafi kafin sa ba da zaka karanta ka samu wannan bayanin ka zo ka fada wala taqutuhu bi yaminik baka rubuta shi da hannunka idan lartabal mubtilun da kana haka makaryata sai su rinka yin shakka sai su samu dalili na yin shakka sai dama mun gaya muku ba makaranci bane ayya karatu yaji ya karanto a wani waje ne to amma Allah ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba domin ya bayyana gare mu kan cewa alqur'ani gaskiya ne to waɗannan za mu dauki wannan ta wannan babin irin abubuwa da ilimin sayin yake bayyanawa za mu karbe su mu gani abinda zamu yi istinasi da shi tare da cewar wannan ta babin istinasi ne wato nutsuwar zuciya zai da ƙara mana nutsuwa a cikin zukatan mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma Annabi Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi dan zuciyata ta nutsu wannan babu laifi ka nemi ƙarin yaqini akan yaqininka duk da ba ma shakka a cikin alqur'ani amma abin da zai ƙara mana yaqini akan cewar gaskiya ne daga wajen Allah jalla wa ala kuma gaskiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matlubu wannan abin nema ne saboda haka wannan shine abin da zamu fahimta a cikin wannan munazara ta Annabi Ibrahim da ya duba ya kafa hujja da dalilai na halittar Allah akan ya tabbatar da wato tauhidin Allah jalla wa ala da kuma ya barranta daga shirka kuma ya nuna ma mutanansa kan cewa shirkar da suke akai kata ce wannan shine fa'idar wannan munazara kuma sannan zamu zo insha Allah a nan gaba mu ga yanda Allah madaukakin sarki ya kawo kulasar wannan munazara tsakanin Annabi Ibrahim da mutanansa akan da kuma natijar da zamu fitar daga haka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.